سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الحج. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هل يسألك كتاب الحج بابنا 33 باب فضل الله مدوكتين سركي الحج أشهر معلومات shi aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu. Don haka duk wanda ya fama fara wajen hajji, wanda ya himmatu, ma'ana ya ɗaura niyyar farali na aikin hajji a cikin waɗannan watanni, don haka fa la rafatha, babu arrafat shi ne aljima, ma'ana babu kusantar iyali, wala fusuka babu fasikanci, shi ne duk wani aiki na saɓon Allah. Wala jidala babu husuma akan abin da yake na barna ne fil hajji a cikin aikin hajji gaba daya. Idan akil aya da zuwa ƙarshe haka nan Allah ya ce: tsalunaka anil ahilla, suna tambayanka akan watanni, ma'ana me yasa wata wani yake cika kuma wani baya cika. Kala Allah ya ce: ka gaya musu qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji, ka gaya musu ma'ana su mutane ga mutane aikin hajji, ga mutane abin da ya shafi hukunce-hukunce na mutane ko dai na bashi ko kuma abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce da aka rataya, ma'ana hukuncin addini a kansu, kamar abin da ya shafi idda, kamar abin da ya shafi takaba da dai makamantansu. Almuhimmi, wannan babin Imam Bukhari ya kawo shi don ya bayyana mana wato miƙati na lokaci na aikin hajji, domin aikin hajji yana da miƙati guda biyu kamar yadda ya gabata. Yana da miƙatun makani da kuma miƙatun zamani. Miƙatun makani shi ne wanda ya gabata cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Umar, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ja'ala li ahli al-Madinati fi al-Hudaifa wa li ahli al-Najd qarna al-manazil wa li ahli al-Juffa ash-Sham wa li ahli al-Yaman lamlam. فقال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وأن ميقاتني نمكان ميقاتنا زمان ميقاتنا لوكا شيني وأنواع نمتنين أيكم حج شيني شوال لذو القاعدة لكم أشر أيام من ذي الحجة على السبيل أكان تنشان دي قدن جاي ثم ذلك أو معنى حديثا تسكيد علاقة ونن باجي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار القاضي، حدثني أبو بكر الحنفي، حدثنا أفلح بن حميد تميز القاضي بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بطرفة قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه حج فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الحلي فلا. قالت: فالآخذ بها والسالك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أصحابه فكانوا أهل قوتي، وكان معهم الحلي فلم يقبله وعدم أمره قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه فقال ما يبكيك يا هنداء؟ قلت سمعت قولك يا أصحابي ومنعت الأمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم. كتب الله عليك ما كتب عليهم وقولي في حجتك فعطى الله أن يرزقك بها. قالت فخرجنا في حجتك حتى قال
أن يرزقك بها
أن يرزقك فيها. قال فخرجت من بيته حتى قليل منها فظهرت ثم خرجت من منها فأفدت بالبيت. قال ثم خرجت معه في النفل الأخير حتى نزل المحطة ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهن بأمرتي ثم أقرضا ثم أتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتيني.
حتى تأتيانا.
قالت فخرجنا حتى إذا فرضت وفرضت من الطواف ثم جئته مستحر فقال هل فرضتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة غير من دار يدور ضيرا ويقال دار يدور ضورا وبغر يدور ضرا.
da ma bayanin tariki na Abdullahi ibn Umar hadis mu'allaq ya gabata cewa watannin aikin haji sune Shawwal da Zulqa'ada da Ashrun min Dhulhijja ko kaulul jumhur. Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace yana daga cikin sunna ba a yin harama da aikin haji sai a watannin aikin haji. Wa kariha Uthman radiyallahu anhu an yuqima min Khurasan ila Karman. Uthman radiyallahu anhu ya duba tsayin wannan wajen ne daga wajen zuwa Makka sai ya mayar da shi ya auna shi yanzu a watanni ya ga ya yi tsayi sosai ya wuce ɗan tsayin wata biyu da kwana goma ɗin sai ya ƙi mutum ya yi harama tun daga wajen ce ya ɗaura niyyar aikin haji annahu qablal miqat. Akwai matsala tsakanin malamai cewa al-ijma shi ne mutum zai yi harama minal miqat haza ajma al-ulama ala haza cewa za a yi harama ne mutum ya zo miqat. Hakanan ajma al-ulama ala anna man jawaza al-miqat wanda ya wuce miqati ba da niyyar aikin haji ko umara ba ala annahu laysa alayhi shay ba komai akan wanda ya wuce miqati ba yi da niyyar ya yi aikin haji ko umara laysa alayhi shay wannan ba sabani akan illa wasu da suke ganin cewa bai halatta ya wuce miqati ba tare da ya yi niyya ba wasu bangare na malikiyya. Sannan akwai saɓani a matsaloli guda biyu shine na farko shin mutum zai iya yin niyya kafin ya zo miƙati ko ba zai iya ba to irin wannan ne Usman yake ganin ba zai yi ba kuma wajen ya yi nisa da miƙati sosai wasu kuma suna ganin ya zama bai yi nisa da miƙati ba ba laifi zai iya yi amma dai hadisin Aliyu dan Abi Talib da shi da Abu Musa ko wanda suka taso daga Yaman suka ce sun yi niyya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya da shi wannan yana tabbatar da cewa ana iya niyya daga wani waje qablan miqat da ya juzu haka. Haka nan kuma wanda ya yi niyya ma'ana ya yi niyyar aikin mara ya wuce yana iya dawowa kan miqat ya daura niyya in gane ko amma in ya wuce din bai yi niyya ba to wannan shine suke ganin cewa in ya yi niyya bayan miqat fa alaihi dam zai yanka inda ya wuce miƙati bai yi niyya ba sai bayan ya wuce ya daura niyya amma in ya dawo ya yi niyyar a miƙatin wannan suna ganin laisa alaihi shay. To hadisi na biyu da ya kawo shi ne hadisin wato Aisha radiyallahu anha ke cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watannin aikin hajji da kuma darajarikin aikin hajji wa hurumin hajji a cikin watannin aikin hajji. Kada ta ce sai muka yi matsuguni muka yi zango a wajen da ake kiran shi Sarif, waje ne wato dab da shiga garin Makka, shi ake kira Sarif. Cikin lokacin da muka je wajen manzala sallallahu alaihi wasallam a nan ne ya tashi ya sake ma mutane bayani, domin da daga ɗauko niyya a Zulhudaifa ne katin mutanen Madina mafi yawanci sun ɗauko niyyar aikin hajji ne zalla. Gane ko mafi yawancinsu sun ɗauko niyyar cewa aikin hajji za su zo su yi, domin suna ganin cewa yin umara a irin wannan watanni na aikin hajji laifi ne kamar yadda da ake a kai. To lokacin da aka zo daidai wannan wajen kafin dab da shiga Makka, sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ma'ana yi musu bayanin wani hukunci na shari'a, shine ya ce duk wanda bai da hadaya tare da shi, ma'ana bai da abin yanka, kuma yana so ya sauya niyyarsa ta aikin hajjin nan ya maida ita umra, ma'ana niyyar aikin hajjin da ya dauko a maimakon niyyar aikin hajji to ya sauya ta ya mayar da ita niyyar ta zama ta umra. Da haka a cikin hanya yana iya canjawa, in gane ko, ma'ana ya canja niyyarsa daga ma'ana aikin hajji zuwa umra. Azala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai da abin yanka in ya so ya yi haka zai iya yi, da haka sai ya yi umara kenan. Wanda kuma yake da abin yankan shi tare da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma shi wannan bai da wannan zabi, domin ba zai canja ba har sai ya kai ga inda zai yanka, yayi yanka yayi aski, sannan sai ya warware ma'ana ya koma halaccinsa. To Aisha radiyallahu anha ta ce cikin su akwai wanda ya dauki wannan, cikin su kuma akwai wanda ba su dauka ba. Ta ce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin mutane daga cikin sahabbansa ba su da yawa, ba su wuce mutum hudu ba ko uku ko biyu ma, to su suna da karfi, ma'ana suna da ma'ana wadata, suna da hali, kuma alhalin suna da hadaya tare da su, don haka ba su iya ba su sami ikon yin umara din ba. Da haka kenan su ba su da wannan zabi na yin tamattu, da haka su za su zo da ma'ana niyyar da suka dauko ne, don haka za su yi za su gwamutsa aikin hajji da umara ne a lokaci daya, shine za su yi kiran, in gane ko. Take cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda masauki na yake, sai ya iske na ina kuka, ya ce me yake sanya ki kuka yake wato iyalinsa? Ta ce sai na ce na ji zancen da ka faɗa masa haɓai ne, amma ni dab da an zo wajen nan kuma jinin al'ada ya zo min tunda sun yi kwana takwas suna tafiya, da ita ta ɗauko niyyar to da aka zo daidai na wajen aka yi bayani da za ka iya sauyawa ita ma ta koma ta yi umara. Sai ta ce to amma yanzu ko na sauya ɗin ba zan yi dawaki ba, kenan ba za ta yi dawakin umara ba. Waga wannan ma'ana uzurin ya hana ta yi wannan abin da ya sanya ta kuka kenan. Kada sai ya ce to me yake tattare da ke? Ta ce ai ni ban sallah, ban sallah ma'ana ban da tsarki, don haka ba zan yi sallah ba kuma ba zan yi tawafi ba. Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la yadhiruki, ai wannan din ba zai cutar da ke ba, ma'ana ba zai hana miki abin da kike so ba. Fakuni fi hajjatiki, ki kasance a cikin aikin hajjin. A wani lafazin ya ce if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt, duk abin da mai aikin hajji yake yi kije ki, amma dai kake da wafi, haka za ta ci gaba da dukkan ayyukanta sai dai banda da wafi. To kaga an ce mai umara bai yi tawafi ba, akwai sauran aiki a kansa ke. Yace ta yi wa Allah madaukakin sarki azurta ki da umara, shine ma'ana fa asallahu an yarzuqaki ha, ai an yarzuqaki al-umra, an yarzuqaki ha, wannan ha din da mai ne yake komawa zuwa ga umra. To a ta yi wa Allah azurta ki da umara din ki yake ma kamar yanda kowa ya. Sai ta ce muka fita cikin aikin hajji har sai da muka isa Mina. Mina ma'ana cikin harami ne, amma kuma wajen Makka shi ma wato asalin mash'ar ne, waje ne da ake ibada, in gane ko, shi ne zango na farko da ake shiga na aikin hajji kuma ranar 8 ga wata shine mutun ya tafi zuwa Mina, in gane shine mun tarwiya ya kwana daya, sannan kuma za a yi wayan gari ranan 9 ga wata kenan yana Mina din nan, sai ya fita kuma zuwa Arfa. In gane ko, tace to har muka isa Mina, tace fa ta hartu, sai da aka je Mina tukunna sai ta yi sarki, ma'ana jini ya dauke mata. Tace sun mafarautu min Mina, sannan muka fita daga Mina, ma'ana bayan an gama aikin hajji an yi tawafi, an yi tsayuwar Arfa, an yi kwanan Muzdalifa, an zo Mina, ma'ana an sake kwanaki din nan, sai wato asalin jinin al'ada ya dauke mata. Tace sai muka fito daga Mina, bayan ta yi tsarki kenan, tace ta zo sai ta yi tawaful ifada. Sai ta yi tawaful ifada, ita ba ta yi wancan tawafin na Umara ba. Da haka tawafin ifada ta yi kenan, yana nuna cewa Aisha radiyallahu anha ta yi aikin hajji salla ne kawai, ta yi isra'i ne. Ita abinda aka ce a warware a canja na Umara din nan, a kanta yi warwaro ba, domin ba ta yi tawafin Umara ba. Kuma shi tawafin ifada tawafi ne na aikin hajji, kuma shi baya dauke tawafin Umara, domin kowanne a cikinsu tawafi ne mai zaman kansa. Tawafin Umara yana zaman kanshi ne, tawafin ifada ma yana zaman kanshi ne, domin tawafin Umara shi rukuni ne a cikin aikin Umara, tawafin ifada kuma rukuni ne a cikin aikin hajji, don haka rukuni baya dauke wani rukuni. An gane ko? Kamar yadda misali karatun Fatiha ba zai dauke ma yin ruku a sallah ba. Dan mutum ya yi Fatiha ba zai ce to ai ba sai ya ruku ba, ba zai wuce sujjada ba. Dukkansu rukunai ne a sallah. Haka rukuni bai dauke wani rukuni. An gane ko? Saboda haka Aisha radiyallahu anha ta ce sai muka zo muka yi tawaful ifada, shine fa afattu bil bait. Sai ta ce kuma kharajtu ma'ahu fi nafar al-akhir. Annafarul akhir, akwai annafarul awwal a aikin hajji, akwai annafarul akhir. Me annafarul awwal? Akwai yawmun nafar, akwai kwanaki da suke da suna aikin hajji, akwai yawmun tarwiya, ngani ko, akwai yawmun jam'i, akwai yawmun hajjil akbar, akwai yawmun nafarul awwal, akwai yawmun nafarul thani ko nafarul akhir. To me yawmun nafarul awwal? Yawmun nafarul awwal, domin yanzu da magana a kan yawmun nafarul akhir ko al-akhir, wanda ba shi da dawa lazimin sa da nafarul awwal. Ya aikin hajji mushkila ko kadi wasi jiddan, ma huwa nafarul awwal? Yawmun nafarul awwal yawmun nafarul awwal shine ranan da za a fara barin Mina, ranan 12 ga wata, idan aka yi shi ranan shi kamar ta ajjada fi yawmaini din, ranan da mutane suke yamfirun da ne suna fita daga Mina zuwa Makka, shine annafarul awwal. Wan nafarul akhir shine ranan 13 ga wata. Ngani go? To manzala ta zalla sallama kenan kwana 13 yayi, yayi jifa kwana 3. Insha Allah yace fa man ta'ajjala fi yawmi qada ithma alayhi wa man ta'akhkhara, dan haka manzala sallallahu alaihi yayi ta'khir. Shine tace fa kharajna yawma an-nafar al-akhir. Ranan fita na karshe kenan. Ko? Tace muka fita. Har sai da muka zo wajen da ake kiran shi muhaddab. Muka zauna a nan wajen. Sai Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, bayan sun gama ma'ana suka je suka yi tawafi a Makka, suka yi sa'ayi, an gane ko, a wannan rana sai suka fito muhaddab. Muhaddab shi ma wajen garin Makka ne, kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kare aikin hajji bai yi jinkiri a cikin Makka ba, haka da ya kare ya je tawaful ifada ya yi kuma sa'ayi, sai ya fito ya zo wajen da ake kiran shi muhaddab, ya zo ya yi zango a nan wajen, ma'ana wajen garin Makka ne. Da ya zo muhassab ya tace sai muka yi zango tare da shi, sai ya kira Abdurrahman ibn Abi Bakr dan uwan Aisha kenan radiyallahu anha, sai ya ce mata ukhruj bi ukhtika min al-haram, yanzu ka fitar da ƴar uwarka daga wajen da yake haram, ma'ana yanzu ana cikin haram, haka ka je da ita can wajen haram inda ba harami ba, gane ko? Falfuhilla bi umrati, shine wannan alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata cewa ta yi wa Allah ya azurta ki da umra, to shine wannan abin da aka azurta ta da shi, shi ya ce ka je da ita sai ta ɗauki ta yi niyyar umra, sannan idan kuka ƙare umra ɗin ta je ta yi tsawabi, ta yi safa da marwa, sannan ta yi aski, in gane ko, ma'ana ta yi wani abu na gashinta. Ya ce sannan in kun ƙare ku zo nan ku same ni inda nake, to me yana kan hanya? Fa inni anzurukum hatta ta'tiyani, ina nan ina jiran ku har sai kun zo. Shikenan Aisha radhiyallahu anha ta ce muka fita har sai da muka je muka ƙare, na ƙare tawafi, sannan na zo, ma'ana summa ji'tuhu bi sahar, ta zo mishi ma'ana ƙarshen dare, in gane ko, shi ne bi sahar wajen da yake cikin dare dab da asuba. Sai ya ce hal faratu, kun ƙare? Sai muka ce na'am. fa'adana bi rahili fi ashabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan a tashi a tafi, za mu ita ake jira. Fartahala an-nasu famarra mutawajjihan ila al-madina, dan haka mutane aka kisa kaya sai aka fuskanci Madina, kuma ma'ana zai koma gida. Wannan yana nuna cewa ana iya yin umara a cikin waɗannan aikin haji, an gane ko, kuma yana nuna cewa ita umara kamar yadda ya bayyana ya gabata a darasin baya ba ta da wani lokaci, an gane ko, dukkanin kwanakin shekara lokaci ne na yin umara, haka ba ta da wani cewa ta keɓance sai da Ramadan ko sai da wani lokaci, ko da yaushe mutum yana iya umara. Haka nan duk wanda ta samu halin da Aisha radhiyallahu anha ta samu kanta a ciki, a irin yanzu ita ma tana iya ɗaukan wannan hukuncin da ya aiki da shi, an gane ko. Imam al-Bukhari rahimahullah ya dan fassara wani abu da yace kalmar bayra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaghiruki ko la yaghiruki, yace daga bara yaghiru bayran, kamar yanda abin nan bokayen nan da suka bada gaskiya da Allah ta gaya mata al-Auza suka ce qalu la bayr, ko ana ba abin da zai cutar da mu, ya abin da baka mana ba zai cutar da mu ba, shine ma'ana la bayr, ai la darar, babu wani abin da zai same mu na cuta. Don haka wannan ya nuna ma yanda su magabata suke kulawa da ma'ana dukkanin ɓangarori na ilimin shari'a, ya nuna cewa ya san harshen Larabci, ko inda ya koma bayanin asalin kalmar ya ce min bara yaduru bayran wa yuqalu, ana iya cewa bara yaduru bayran dauran, ko kuma barra yaduru bayran, duka ma'anan shi guda ne, gane ko, a gangace la bayra ko la daura ko la barra, kulluhu ma'ana huwa ne. To babi na gaba ya ce babu tamattu'i wal ikrami wal ifrahi bil hajji wa fath al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiyun, wannan babi zai magana akan ma'ana kashe-kashen aikin hajji. Aikin hajji ya kasu kashi uku ne, kamar yadda ya zo a wannan babu, akwai tamattu'i, gane ko, akwai ikram, akwai ifrad. Menene tamattu'i? Tamattu'i shine mutum ya ɗauki niyya ta umara a watannin aikin hajji, sannan in ya gama umararsa ya zauna ya jira har lokacin aikin hajji ya yi, kuma ya ɗauki niyyar aikin hajji. Ta haka wannan zaman da zai yi tsakanin umara da aikin hajji, gane ko, komi tsayinsa komi ƙarancinsa sunan shi tamattu'i. Me yasa aka kira shi tamattu'i? An kira shi tamattu'i saboda duk wanda ya shiga aikin nusuki, ma'ana aikin hajji ko umara, akwai abubuwan da ake hana masa, gane ko, akwai mahaduratul ihram, ana hana mishi shafa turare ko sanya dinkakken kaya ko rufe kansa ko takalmi ko kusantan iyali ko dai abubuwa da yawa. To a shi mai tamattu'i shi ne lokacin da ya ƙare umara ya tamatta, zai koma idan ji daɗi na wannan lokacin, abinda aka hana mishi ya ci gaba da yi, shi ne tamattu'i, ma'ana jin daɗi ne na ɗan wani lokaci kafin kuma ya koma ya sake shiga cikin wato harama na aikin hajji. wannan zaman da yake shine tamattu shine Allah yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj kenan dalilin shi yana nan alqur'ani Allah yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj wal ikrar shine ake kiran shi ko kiran ko kace al ikrar ko al karnu ko al karan duka shine wato mutum a cikin watannin aikin hajji ya dauki niyya daga miƙati niyya guda daya ta aiki guda biyu ma'ana niyya ce zai yi ta aikin hajji da umara a lokaci daya dan haka duk aikin da zai yi na ibada ma'ana ta aikin hajji aikin yana zaman abu biyu yake amma da niyya ma'ana guda daya gane ko ma'ana in yazo yayi tawafi na qudu gane ko wannan tawaful qudum din kuma shine tawafin shi na umara sannan kuma in yayi sa'ayi safa da marwa kenan a wannan lokacin shine safa da marwan shi na umara kuma zai iya zama a madadin safa da marwan shi na aikin haji an gane ko to wannan shine mai kirani haka zai ta tafiya har sai lokacin da ya zo ya gama aikin haji zai zo ya tawafu ifada zai yi jifa zai yi aski sannan ya yi yanka dama yana da abin yankansa an gane ko wannan shine al-ifrad sai al-ifrad shine mutumin da zai dauki niyyar aikin haji zalla ba abin da zai sai aikin haji bai hada da umara ba bai yi umara gabaninsa ba dan haka shi tafiyar da yayi kawai ya shige ta ne da niyyar aikin haji zalla zai yi haka ba zai umara ba bambanci tsakanin waɗannan ayyukan guda uku shine wato shi mai tamattu'i yana yin yanka an gane ko da shi da mai kirani dukkan yanka kuma yankan da suke wato na sauki da suka samu na cewa sun yi ibada guda biyu a tafiya guda daya to sai su yi abin da zai compensate wannan abu sai aka sanya musu yanka amma mai ifradi baya yin yanka mai ifradi baya yin yanka saboda shi aikin haji guda ɗaya kawai yayi zalla sannan kuma da mai ifradi da mai kirani suna kama da juna a wajen cewa tawafin su na farko in gane ko shi mai ifradi tawafin qudum shi kuma mai kirani tawafin umara yayi kuma shine tawafin qudum sannan da mai ifradi da mai kirani idan da za su yi safa da marwa a lokacin da suka je din daga farko idan da za su yi safa da marwa a lokacin to ya zama ya maye musu gurbin safa da marwa da za su yi na ranar aikin hajji saboda haka in ya zo ranar 10 ga wata ya zo a yi tawafin ifada ba sai ya yi safa da marwa ba saboda ya riga ya yi shi daga farko amma wannan da mai ifradi da mai kirani kadai suke da wannan an gane ko sabanin mai tamattu idan da abu biyu yake daban-daban guda biyu zai tawafin shi na umara zai tawafin shi na aikin haji zai safa da marwan shi na umara zai safa da marwan shi na aikin haji to malamai sun yi sabani akan cewa cikin waɗannan nau'uka na aikin haji wanne ne ya fi falala ko aya yi gini akan abin da ya zo mishi na dalili amma dai al-afdal shine wanda aka fi jin tsoron Allah a cikinsa an gane ko wanda aka yi shi domin Allah aka ji tsoron Allah madaukakin sarki aka tsare dokokin Allah a ciki shine wanda ya fi falala duk da yake shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana da wani zance na al-afdal wanda kuma zancen shi zance ne wanda yake na da ƙarfi sosai yake cewa ga mutumin da dama ya taɓa yin umara a wannan shekara to in ya zo ya ɗauko niyya kuma zai yi wata sabuwar tafiya to shi a haƙƙinsa abin da ya fi fifiko shi ne ya yi ifradi inda dama ya riga ya umararsa ya zo da wata tafiya ne ya ce hala fi haƙƙihi shi ne al-afdal shi ne ya yi ifradi shi ga mutumin da kuma bai yi umara ba amma ya shigo cikin watannin aikin haji ya ce to al-afdal fi haƙƙihi shi ne ya yi tamattu an gane ko ya ce mutumin da kuma yake da abin yanka a tare da shi kuma ya zo cikin wannan watan ya ce al-afdal shi ne ya kira ni haka shi al-afdal a wajen shi yana komawa ga shi mutumin da yanayinsa da kuma abin da yake tattare da shi. Akwai maganganu da yawa, wasu suna cewa saboda me ya zama afdal, wasu ce saboda manzon Allah isra'i yayi, wasu ce saboda kirani yayi, wasu ce saboda tamattu'i yayi kwadayin yi. An gane ko? Kowanne ya yi gini akan dalilansa da hujjojinsa. To sannan kuma ya ce wa fastil hajji liman lam yakun ma'ahu hadiyu, kuma mutum yana warware aikin hajji ga wanda bai da abin hadaya. A haka duk wanda ya daura niyyar aikin hajji zalla bai da abin hadaya, to ya samu ya warware wannan niyyar aikin hajjin ya mayar da ita umara. Wannan shine yana daga cikin bambancin da malamai suke kawo tsakanin aikin hajji da salla a cikin rukunai. Cewa salla yanzu in ka daura niyyar sallar magariba sai da ka kai raka'a ta biyu ka ce to ka canja niyyar ta koma insha ba ta yi ba. Amma aikin hajji in ka daura wata niyya a cikin hanya za ka iya canja niyya, kuma ka canja kuma ta yi. Haka ana iya warware aikin hajji kamar yadda shi wani sura daban, kuma in ka yi hakan ya yi ba laifi. Kun gane ko? Sai dai ga yanzu wanda ya yi wannan ifradi ne, misali sai ya warware abin niyyarsa ya mayar da ita tamattu'i, amma kuma lokacin da ya warware din ba yi da abin da zai yanka, to wannan an ba su zaɓi. Shine wanda bai samu abin yanka ba, ko mai tamattu'i ko mai ifradi, idan ba su samu abin, in mai ifradi ya canja niyya kenan, in bai samu abin yanka ba to yana iya yin azumi, sai azumi guda goma. Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu, zai yi azumin kwana uku fil hajji, a cikin hajji. A cikin hajji yaushe kenan? Yaushe a cikin hajji? A cikin kwanakin aikin hajji. Kwanakin aikin hajji yaushe suke karewa? A ranar goma da wata. Ya yi mun faɗa cewa alhajju ashhurun ma'lumat wa ashru zulhijja. To malamai suna cewa matukar zai wannan azumin guda ukun nan, sai dai su zamanto daga tsakanin Shawwal har zuwa ranar tara ga wata, ranar Arfa. Da ranar goma ba azumi, ranar sallah ne. Da haka a wannan kwanakin ne zai azumin kwana uku. In suka wuce bai yi azumi aikin hajji, wasu suka ce a'a, ai tunda an ce aikin hajji ne kuma akwai waɗannan har sha uku ana jiba ana waye su ma kwanakin aikin hajji ne, zai iya yi a cikin waɗannan kwanakin. Amma in ya fita a wannan kwanakin to ya zama bai yi wannan azumin kwana uku ba. Almuhim ana so dai ya yi azumin kwana uku fil hajji, guda bakwai in ya dawo gida sai ya yi su. An gane ko? Wannan duka bayanan da muka yi an ɗauke shi ne daga ita tarjaman Imam Bukhari. Kawai abin da zancen shi kenan na wannan babin ya kunsa na fiqhu. Haka yana tafiya ne tare da fiqhu da dalilansa. An gane ko? Da haka ya taƙaita mana waɗannan bayanan ne duka sai ya sa su a cikin babi. Ke babu tamattu'i wal ikrani wal ifradi bil hajji wa fasli al hajji liman lam yakun ma'ahu hadiyun. Qala haddathana Umar.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يساق الهدي ان يغيب فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فاحللنا. قالت عائشه رضي الله عنها طهرت فلم اطوف بالبيت فلما كانت ليله الحصبه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الناس بعمره محجه وعنت وانا بحجه. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة. قلت لا. قال فذهبي مع أخيكي إلى التنعيم فأهلي بأمرتي ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما غضاني إلا هالكته قال أقرى حلقا أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس فيه قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مسعدة مضطر منهبط عني منهبط منها. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عائشة بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن قرة بن زبيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا
hadisin farko shine hadisin Aisha radiyallahu anha irin wannan hadisin ne na baya da ya gabata ya zo da wata sura daban ya take bada labari cewa mun fita tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin mu abinda muke gani cewa aikin haji ya daura niyyayi ke lokacin da muka iso Makka tatawafna bil bait sai muka yi tawafi ga dakin Allah amma ita bata ciki tana bada labarin abinda mutane suka aikata ne inda ya gabata cewa ita tana cikin wani yanayi ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda bai da hadaya man lam yakun saqal haji wanda bai da abin yanka an ya hinda ma'ana shine fasqul haji din ya warware niyyar shi ta aikin haji zalla ya mayar da ita umara fa halla man lam yakun saqal haji wanda bai kado abin haji yankansa ba ma'ana sai ya warware aikin haji haka nan dukkanin matayensa ba wacce take da abin yanka dan haka su ma sai suka yi haka to Aisha radiyallahu anha take cewa sai jinin al'ada ya zama sai ya zama ni bana cikin wanda suka yi tawafi dan haka ni ban yi tawafi ba lokacin da Lailatul Hajj ne Lailatul Hajj shine lokacin da aka ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangaro yawmun nafarul akhir ya sauka a wajen da ake kiran shi Muhassab sai shine Lailatul Hajj ngani ko shine daren bayan ya bar maka ya zo wajen da ake kiran shi Muhassab shine Lailatul Hajj tace sai manzo nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu gashi za a koma Madina dukkanin mutane kowa yayi umara da aikin haji ma'ana ayyuka guda biyu amma ni kadai zan koma da aikin haji zalla sai ta nuna rashin jin dadin ta ko sai yace baki yi dawafi bane ran da muka zo Makka muka gabato Makka tace a'a ban yi ba sai yace to ki tafi tare da dan uwanki har zuwa wajen da ake kiran shi Tan'im haka har yanzu wajen yana nan ana kiran shi Tan'im ko Masjid Aisha an gina masallaci a wajen shine hindi da ya zama mafi kusa da garin Makka shine inda yafi kusa ya zama ma'ana daga nan ka fita a haram dan ki je wannan wajen sai ki harama da umara sannan inda zaki same mu shine waje kaza da kaza sai Safiya bintu Huyay radiyallahu anha ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ai ni ina ganin ni ma ina cikin wanda zan tsare suna hana su tafiya ma'ana ni ma zan jinkirtar da mutane domin ni ma ina da matsala inji Safiya bintu Huyay amma matsalar ta ya take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akra halqa ma'ana bayan kin yi yanka alhalin kuma kin yi aski a wanda yayi yanka yayi aski me ya rage masa a cikin aiki ko sai ce awa ma tsofi yawan nahar baki yi tawafi bane tawafin wato asalin ranan yawan nahar me yawan nahar ranan yanka ranan 10 ga wata tawafin ifada kenan ko tawafin haji ko tawafin ziyara ko tawafin farz kana kiran sa haka ce baki yi wannan tawafin bane tace sai Aisha radiyallahu anha sai tace qultu bala sai tace nayi sai yace mata la ba'asa ba laifi in fi me yasa ga mata wannan magana kuma ita me yasa tace ita ma za ta tsare su saboda ita bata yi tsawafin bankwana ba bata yi tsawafin karshe da labar maka ba saboda bayan ta gama tsawafin ta na ibaba ta yi duka ayyukanta ita kuma sai ta samu ita ma irin wannan matsalar ta Aisha radiyallahu anha kuma ya kamata a ce mutum ba zai bar maka ba sai yayi tsawafin wada ya zama karshe abin da zai maka tsawafi ita kuma ta samu uzuri dan haka ba dama ta yi tsawafin nan kuma tana wajen ta ce to aini ma sai dai a jira ni har sai lokacin da wannan uzurin nawa ya tsage sannan sai a tafi shi yasa ta ce ita za ta tsare su har a wani lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a abisatuna hiya yanzu ita za ta tsare mu ta hana mu tafiya dan haka wancan tawafin na ifada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dauke mata wannan tawafin na wada domin shi wannan tawafi ne babba na wada kuma bai kai shi ba an gane ko tawaful wada ma'ana tawafi ne na wajibi a wajen wasu malamai an gane ko wasu kuma ba sa tashi a cikin ma abin nan suna ganin dai cikawa ne na aiki an gane ko saboda haka rukuni kuma ya fi wajibi karfi don haka tunda ba ta yi wannan tawafin ba to wancan da ta yi ya maye gurbin wannan gaba ɗaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta zo mu wuce ai wannan an dauke mata duk da yake akwai wata fatawa ta biyu wanda ita ce fatawar Ibn Taymiyyah da wasu malamai daga baya bayan nan irin su Uthaymeen da sauransu cewa mace mai al'ada dole sai ta yi tsawafin bankwana cewa za ta yi kunzugu ta daure jikinta ko da jinin ta je ta yi tsawafin ta zo ta wuce to amma wannan fatawar gaskiya sun samu dai wani dalili haka ko kuma suna ganin da ya hana haka ba wani dalilin da ya hana amma a sarisin sa wannan sauda ya kore haka ba sakanta an gane ko kuma sannan suna karfafa dalilin su da cewa ai shi tawafi ba sharadi bane sai an mishi tsarki an gane ko cewa ba inda aka ce sai an ma tawafi tsarki amma dai wannan wata matsala ce wani ra'ayi ne na ba na jumhur ba an gane ko ra'ayi ne na wasu malamai domin kar ka zo ka kawo shi cikin mutane yanzu sai ka firkita musu lissafi an gane ko amma dai suna da wijhat wa nazar kansu suna da abin da yasa suka faɗa haka sun ce ba inda aka ce sai sharadi ne sai an ma tawafi alwala kawai dai wajen da aka nuna cewa shine tawafu bil baiti ka sala illa annakum tatahaddathuna fihi suka ce wannan hadisin bai inganta ba amma dai su ma waɗanda suke karfafa cewa lallai sai da tsarki din suna ganin cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk tawafin da yake bai taba tawafi ba tsarki ba ko an taba zuwa cewa ya taba yin tawafi bai tsarki ba ba da tsarki ba kuma hadisin da ya nuna cewa ya ce Aisha ta aikata duk abin da mai aikin haji zai aikata banda tawafi ai wannan ya isa hujja ba ko in aka takaita a wannan ma ya isa hujja amma dai suna da wijhatu nazar din su mutum ya kawo abu baka cewa ka kore shi babu amma dai yana da hujja sai ya rike hujjar sa in gane ko sai ya rike hujjar sa in akwai wanda ya gamsu da fatawar sa zai aiki da fatawar sa to shikenan sai ya aiki da ita akan ya gamsu da ita amma dai abinda mafi in jayan malamai suka tafi akai shine tawafi mafi kyau a mishi tsarki shine yafi cika huwal akmal wal afdal ngani ko ko da sun fadi wancan zance yana iya yiwa ka amma al-afdal abin da yafi fifiko yafi cika shine mutum yayi tawafi halin yana cikin halin tsarki wannan kuma shine abin da mu muke ganin yafi zama kusa da dalili yafi zama daidai wallahi ta'ala a'lam to al-muhim azalla sallallahu alaihi wasallam yace mata tazo su tafi ba sai ta je ta yi tawafin nan ba sai Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci karo da ni wa huwa mus'idun min makkah shi yana ma'ana fitowa daga makkah ne kuma ina gangarowa kuma hanyar da ta fito din ta fito da hanyar da za ta shigo cikin makkah ne dan daga tabi'in shigowa makkah za ta yi yani ko kuma daga inda ta fito shigowa makkah za ta yi shi kuma yana haura yana fita ce sai ya sadi da ni wa ana munhabitatun alaiha aw ana mus'idatun wa huwa munhabitun min akwai sabani na wanda suka ji yace ko shi yana fita ni ina shigowa ko ni ina shigowa shi yana fita in gane ko sai hadisi na gaba hadisin Aisha har ila yau radiyallahu anha tace mun fita tare da manzala sallallahu alaihi wasallam shekarar aikin hajjin bankwana ana kiran shi hajjatul wada aikin hajjin bankwana saboda bayan wannan aikin hajji manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi wani aikin hajji ba shi yasa aka kira shi aikin hajji na bankwana tace fa minna daga cikin mu akwai wanda ya daura niyyar umara zallatin a lokacin a cikin mu akwai wanda ya daura niyyar aikin haji da umara a cikin mu kuma akwai wanda ya daura niyyar aikin haji zalla kaga tayi bayanin cewa tun wannan lokacin aikin haji kashi uku wanda suka daura niyyar umara za su yi tamattu'i wanda suka daura niyyar aikin da haji da umara za su yi qiran wanda kuma suka daura aikin haji zalla za su yi ifrad dan haka tace dukkan mu kowa ya daura niyya da wani abu sai tace manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya daura niyya da aikin haji wannan ita ce hujjar masu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi shine kuma fatawar malikiya rahmatullahi alaihi ko shine fatawar su saboda ta ce wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil haji da aikin haji kadai yayi niyya aga duk wanda yaji wannan zai ce to ai kai baka da wanda ne manzo Allah ifradi yayi dan ta ce bil haji inda ba ifradi yayi ba ba za ta ce Allah bil haji ba amma sun manta cewa ba an ce ya ka zo abin yankansa kuma a can hanya ya ce kowa ya warware banda wanda yake da abin yanka kaga me yayi kenan yayi kira sai dai kawai abin da yake nunawa farkon farawansa ifradi yayi ne daga baya kuma sai tunda ya zo da abin yankansa sai ya mayar da shi ya zama kirani tunda yana da abin yanka kenan manzala sallallahu alaihi wasallam kirani yayi wannan shine fatawar hanafiya an gane ko su suka bi kusa da abin nan hanabila kuma suka ce yayi tamattu'i domin yayi yunkurin yin tamattu'i din sai bai samu yi ba saboda uzuri domin ya ce laula anni subtu al-hadaya da ahalaltu kama ahalaltum in ba dan na kado abin yankana ba ni ma da nayi irin yanda kuka yi suka ce to ai yayi niyyar yin tamattu'i kenan amma alwayin shi ne bayanin da ya gabata duk wanda mutum yayi ya dai sa tsoron Allah an gane ko wanda ya sa tsoron Allah aka yi shi dan Allah shi ne aikin haji da ya fi dada sai ta ce amma wanda ya yi niyya da aikin haji ko yayi aikin haji da umara kuma manzo da sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki ai ko tace basu warware ba har sai da ya zaman turanan yawmun nahar ranan yanka kenan ranan 10 ga wata ran da ake yanka saboda haka wannan yana nuna mana babun yana karantar da mu kashe kashen aikin haji da kuma yanda suke an gane ko kuma cewa duk wanda ka dauka daga ciki kai yayi ngani ko al-afdal dai shine wanda aka bi tsoron Allah a ciki shi yasa Allah yace wa tazawwadu a cikin ayoyin aikin haji fa inna khayra zadi at-taqwa mafi al-khayru guzuni shine guzumin tsoron Allah to wannan zamu dakata wannan hadisi insha Allah zamu tashi hadisi na gaba na 1563 insha Allah a cikin wannan babi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر